الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 19 ga watan Juma'ar Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 25 ga watan 1 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi ne uba da yafi idan da tamboyi suna iya gabata shine dangane da iddar mace wadda aka saka kamar yanda yace mafi yawa a yau akwai wasu daga cikin mata sukan yi istimalikin wasu adwiya ma'ana magunguna wanda wannan magani da suke sha yakan jinkirta zawar jinin al'ada wata sai ta yi wata 6 ma ba ta yi al'ada ba wata sama da haka to irin wannan in an sake ta mine ne iddarta za ta yi idda ne da watanni sababin jinkiri na zawar al'ada domin shayarwa ko magani da mace take sha wannan baya nuna cewa in an sake ta za ta yi idda da kwanuka wata uku an gane ko dole ne har sai an kai lokacin da wannan uzuri ya gushe na shayarwa ko abin da ya kama da haka jini ya zo mata ta lissafa jini iya waɗanda Ubangiji Ta'ala ya ƙayyade mana cewa iddarsu shine wata uku ita ce matar da bata fara yin al'ada ba yarinya karama da aka aurar da ita kafin ta balaga to wannan in an sake ta iya abin da yake iddarta shine wata uku za ta lissafa daga ran da aka sake ta haka dattijuwa wadda ta yanke kauna game da zawar jinin al'ada ita ma iddarta wata uku ne kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya nassanta mana wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid dan haka kenan shayarwa idan ta tsaye da zawar jinin al'ada ko wani magani da su mata suke sha to wannan baya nuna cewa in ta za ta yi idda wata uku za ta yi a dole ne jini uku za ta yi kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru tambaya ta biyu dan wai yake cewa so da yawa zaka ga wasu limammai sukan tsawaita ruku'u ko sujada da abin da ya kama da haka har sai ma wasu mutane wasu sun shagala sun manta da ma sallah ake da yawa akwai haka nan akan samu shine yace wani gwalgwado ya kamata ai to yin haka dai gaskiya ya saba ma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallar shi a lokacin da yake jagorantar jama'a kamar yanda wani sahabi yake cewa wallahi ban taba ganin mutumin da yake gaggauta sallah yace sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tare da haka yace manzon Allah yakan cika ruku'u da sujud dan haka a duk lokacin da mutum yake limantar jama'a to ya sauƙaƙa kar ya tsawaita kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amma ahadukum falyukhaffif zalla sai yace fa inna min wara'ihi dhaifa wal kabira wa dhal haja aw kama qala zalla yake cewa idan ɗayan ku ya limanci jama'a manzon Allah yace to ya sauƙaƙa domin a bayan sa manzon Allah yace akwai wato mai rauni akwai yara kankana akwai dattijo akwai ma'abucin bukata sai yace idan ɗayan ku zai yi sallah manzon Allah yace shi kadai yace ya tsawaita iya yadda ya so matukar ba zai fitar da sallah daga lokacinta dan haka dai idan kana limantar jama'a tasbihi uku zuwa biyar ya wadatu an gane ko in har ma ka yawaita ka kai biyar amma iya abin da ya kamata a samu dai tasbihi cikakke a samu guda uku kenan in kai ruku'u kai in misali kai za ka yi tasbihi biyar a cikin ruku'u to akalla ma mun ka san samu tasbihi uku ko mai nauyin baki ne ya samu tasbihi uku to haka ya dace amma haka ya zamanto a tsawaita kin nan a gaskiya bai ya dacewa kuma ba karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace ba a lokacin da yake jagorantar jama'a gane ku ya ishe mu misali ka tafi kamar misali ka kalli irin yanda sallah ta haramin Makka da sallah ta haramin Madina yanda ake da sauƙaƙa sallah wuri ne wanda yake jama'a ce aka limanta wanda Allah kadai ya san adadin su akwai raunana akwai yara kankana akwai ma'abuta bukata akwai dattawa to dan haka duk lokacin da mutum zai limanci jama'a to ya sauƙaƙa kar ya tsawaita amma in shi kadai zai sallar shi ya tsawaita iya yanda ya so a kadan kenan anan in kai tasbihi biyar su sun samu tasbihi uku cikakke in kuma ka tabbata ma kayi uku to wannan kuma shine daidai abin da yake wannan na'am
akwai abin da ake sawa musu a hannu mata to sun da sawa shi ta shekara uku akwai mai shekara uku akwai mai shekara uku to gurgudu dai kowa da abin da yake so
kar su dauki gogon
wasu ga al'ada
wai irin karfe da ake sa musu a sama mace sai ta yi shekara biyu wata har shekara uku har ma sama da haka al'ada ba ta zo mata tunda sai al'ada ta zo ake daukar ciki a yi mafi yawa to wai wannan karfe sukan sa shi ne domin sai da daukar ciki wai sai in ta buƙaci daukar ciki sannan kuma a je a hudda so da yawa kuma wannan karfe da ake sa musu yake bacewa a jikin kwata-kwata a rasa shi wani iyazinillahi da yawa wasu mata sun samu wannan matsala karfin da aka sa ya kamfice a jiki wannan duka wata mummunar huduba ce ta makiyan Allah turawa suke musu wanda an ɗauki wasu daga cikin likitoci ana amfani da su da zaran mace ta je za su ringa mata irin wannan mummunar huduba suna jan hankalinta in kina bari kina yawan aihuwa din da nan za ki tsufa kyawun jikinki ya gushe minene da minene da sauransu haka suke musu irin wannan mummunar huduba sai ka jiwa mace wai sai ta shirya wai za ta aihu wata ta ce ita duk shekara biyar sau ɗaya za ta aihu duka wannan abubuwa ne waɗanda suke kwata-kwata ba su dace ba wannan in jinin al'ada ya ƙi zauwa in aka sake ta dole sai an ɗau wannan tsawon lokaci dole sai wannan al'ada ta zo sannan yadda ta suke wannan saboda matsayinta mace ce wadda take wato zato akra ma'abuciyar jini ita ko duk wanda take jini an gane ko to iddar ta shine jini uku ko ka ce tsarki uku wanda ba ta jini saboda kuruciya yarinta ko kuma dattijanta kasu ne kadai Allah ya kayyade cewa iddar su wata uku darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabu shuruq mun tsaya ƙarshen wato babi na 12 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon daga Allah subhanahu wa ta'ala ko mu ce daga manzonsa na halaccin yin sharadi ga mutane ta hanyar fada ba sai ma an rubuta ba idan kama mutun sharadi lokacin da za ku kulla wata mu'amala da shi kace to ni fa da sharadi akan kaza to koda ba an rubuta ba to wannan sharadi za a iya la'akari da shi kuma a tabbata akan sa kamar yanda malam ya zo mana da hadisin Sa'id ibn Jubair Allah ya ji kansa yake cewa wata rana muna gun babban malami na Abdullahi dan Abbas dan ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda sai yake fada mana cewa ubay ibn Ka'ab Allah ya yadda da shi ya bani labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada musu cewa Musa rasulullahi annabi Musa manzo na Allah wanda ya aiko ma bani Isra'il babakar al-haditha sai ya ambata musu labarin to a cikin labarin malasi manzo Allah yake fada masa ubangiji ta'ala ya hakaito mana fadar Khadir alaihi salam ga annabi Musa yace masa alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iy sabra shin ban fada maka ba cewa kai baka iya jurewa tafiya tare da ni ba za ka iya jure a butata ba wannan kuwa ya kasance ne a lokacin da shi annabi Musa alaihi salam yanayin izini abun Khadir alaihi salam cewa ya abuce shi domin ya fa'idanci abin da ke gunsa na ilimi shi Khadir ya ce masa innaka lan tastati'a ma'iy sabra yace lalle kai ba za ka iya jurewa gaba da abutata to anan kamar annabi Musa ya ce masa saboda ne sai ya ce wa kaifa tasbiru ala ma lan tuhidi bihi khubra ta yaya za ka iya daukan hakuri ka jure akan abinda baka kiwaye da saninsa ba annabi Musa alaihi salam ya ce masa satajiduni insha Allahu sabiran wala a'silaka amra yace in Allah ya so da sannan zaka same ni ina mai jurewa yace kuma bazan saba wani umarni naka duk abinda kace nayi zan yi a lokacin nan Khadir alaihi salam ya gitta masa sharadi yace to fa initta ba'atani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra yace in har ka abuce ni ka bi ni yace to fala tas'alni an shay kar ka tambaye ni dangane da wani abu da ka gani nayi hatta uhdisa laka minhu dhikra wato sai na baka labarin an gane kuna baka labarin cewa abu kaza da na aikata ga sababin abin da yasa da yake shi ne Allah yake haka to wanda sai ce fanqalaka sai suka tafi hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha har aka kai lokacin da suka hau wani kwalakwalo jirgin ruwa kharaqaha Khadir alaihi salam sai ya sare allan jirgin annabi Musa alaihi salam sai ya ce akharaqta hadi tukri ka ahlaha yanzu ka sare allan jirgi kawai dan dai ka durmi yadda jama'ar da suke kan jirgin sai ya ce masa da kaji shi ita shay'an imra tabbas yace malam ka zo da wani abu ko wanda yake abin ki wanda yake mai muni to shine a lokacin nan Khadir sai ya ce masa alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iy sabra shi daman ban fada maka ba cewa kai ba za ka iya jurewa game da abutata a lokacin nan annabi Musa sai ya ce masa latu akizni bima nasitu kar ka kama ni da laifi game da abin da na manta na manta sharadin da kan manta ne dai wala tulikni min amri usra kar ka kallafa mun wani tsanani game da al'amari na wannan dai mantuwa ce dai shi ya wani ta ala sai ya ce fanqalaka hatta idza laqiya gulaman faqatala suka ci gaba da tafiya har aka kai lokacin da suka hadu da wani yaro matashi faqatala Khadir alaihi salam sai ya kashe wannan yaro ya murde kan ya kashe shi yaro ne karami wanda ko balaga bai yi ba annabi Musa alaihi salam ya ce masa aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs yanzu malan ka kashe rai sarkakakka ba tare da ta kashe wata rai ba yace laqad ji'ita shay'an nukra yace tabbas ka zo da wani abin ki wanda yake mai girma sai yace masa alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra yace dama ban fada maka ba cewa kai baka iya jurewa game da abutata a lokacin annabi Musa sai ya masa sharadi yace masa to in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni in har na koma tambayar ka dangane da wani abu da ka aikata bayan wannan tambaya da na baka fala tusahibni kar ka bar ni na abuce ka daga nan ma mu rabu yace kar balagta milla dunya uzra tabbas ka kai matukar wato ba da hamzari game da ni ka rike hamzari na matuka ubangiji ta'ala sai yace fanfalaka hatta idza ataya ahla qaryati nistaqama ahlaha fa abaw an yubayyifuhuma fa wajada fiha jidaran fa arad wana fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra qala hadha firaqu bayni wa bayni sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra shi ne ubangiji ta'ala ya ce suka ci gaba da tafiya har aka kai lokacin da suka jema ma'abuta wata alkarya istafa'a ma ahalaha suka nemi cewa ma'abuta alkaryar wato su ba su abinci a matsayinsu na baki a taimaka musu fa abau an yubayyifuhuma suka ki karɓar baƙuncinsu wa wajada fiha jidaran a lokacin nan Khidr alaihi salam sai ya samu wata katanga a cikin birni yuridu an yanqadha katangar wato tana nihin faduwa ma'ana tana nihin ta ruguje ta yo ƙasa fa aqama Musa ya daidaita katangar ya miƙe ta ya cehe ta annabi Musa sai ya ce masa laushi ta takanta alaihi ajra ai inda ka so dan ka karbi lada game da gyara wannan katanga tunda sun ki karbar bakunci mu aya kamata ka amshi lada to a lokacin nan Khidr alaihi salam sai ya ce hadha firaqu bayni wa bayni wannan wato shine rabuwa tsakanina da kai tunda ai da man sharadi kamar in sa'altuka an shay'in ba'da hafala tusahibni kaga anan annabi Musa ya masa sharadi to anan kuma shi Khidr alaihi salam ya lazumci sharadin tunda ya masa tambaya bayan wannan kin shine yace masa to hadha firaqu bayni wa bayni to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana kanati al-ula nisyana tambaya ta farko da annabi Musa ya yi ma Khidr wannan akan mantuwa ne wal wusda shar'an ta uku ita kuma ta bin sharaki ne kenan tunda yayi ta bin kenan sai mai sharaki yace to nan gaba fadin na maka ta uku yace to shi kenan yace wasalisatu amran ta uku da annabi Musa ya wannan kuma ganganci ne ta farko mantuwa ta biyu sharaki tunda yace in sa'altuka an shay'in ba'da hafala tusahibi kuma sai ya mai ta uku laushi ita lattakanta alaihi ajra shi ne yace wasalisatu amdan yace tambaya ta uku da ya masa wannan ganganci ne kala sai yace masa kenan ta farko la tu akhizni bima nasitu wala turhikni min amri usra sannan kuma ta biyun kenan wanda sharadi yace fanfalaka hatta idzalaki ya gulaman faqatala sai yace fanfalaka fa wajada jidaran kenan ta uku wanda kuma ganganci ne yuridu an yanqaba fa aqama sai yace laushi talattakasta alaihi ajra qara'aha ibn abbas amamahum malikun kenan alafazin wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba kenan a takaice dai wannan kissa da malam ya zo mana da wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna lazumtar abinda aka tabbata akan shi na sharadi koda ba a rubuta ba kenan yayin mutum ya gitta maka sharadi yace kaza sharadi na kaza koda ba ku rubuta ba ai ba a rubuce za a iya lazumtar wannan sharadi ba dole bane sai a rubuta za mu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu shuruti fil wala qala haddathana isma'il wa ibn abi uwais قال حدثنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن هشام بن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة رضي الله عنها فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوتي فأعينيني فقالت رضي الله عنها إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترئي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترئون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط أضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato sharɗa game da alwalaici yin sharɗi game da alwalaici me ake nihi da alwalaici a nan shi lafazin alwala asali an ciro shi ne daga al-wilaya wilaya shine jibintar lamari kenan alwala kenan jibintar lamari don haka alwalaicin da ake nihi anan shine alwalaici na bawa ga wanda ya yantar da shi domin idan mutum ya yantar da bawa to wannan wanda ya yantar da shi shi ya fuci kusaci da wannan bawa ya fi cancanta game da lamarin bawa wannan akan koma wane ne an gane ko don haka shi irin wannan bawa in Allah ya masa rasuwa yana da dukiya baya da mai gadansa to wanda ya yantar da shi shi zai gaji duk abin da ya bari na dukiya don haka wanda ya yantar da bawa ake kiran shi Maula al-A'la a gane ko ake kiran shi al-Maula al-A'la kenan Maula wanda yake a'la to shine anan wanda yana daga cikin kenan sababi wanda yake na gado to shine anan malam yayi zo da yayi babi wanda yake bayani game da yin sharadi game da alwalaici shine yazo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada cewa Barira Allah ya yadda da ita ta zo guna tace da ni ka tabtu ahli ala tsiya awaki tace na kulla wato dora fansa wato ga masu gidana akan ukiya tara ma'ana masu gidana sun dora mun fansa cewa in hado musu ukiya tara fi kulli amin ukiya a kowace shekara zan hado musu ukiya guda kamar yadda wannan hadisi ya maimaitu ita Barira baiwa ce wanda kuma khadima ce ta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta kan zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gun Aisha takan kama mata aikace-aikace to wata rana masu gidanta suka ce da ita fansa za mu dura miki akan ki hada mana hukiya tara amma a duk shekara ki hadu hukiya guda hukiya ma'auni ne wanda yake na azurfa duk hukiya daya nau tana bada nauyin dirhami 40 dirhami 40 wanda hukiya biyar shine gurgudan nisabi na zakka daga cikin azurfa dirhami mai tanke na dirhami 200 to kaga anan da suka dora mata hukiya tara kenan a takaice dirhami 360 suka dora mata duk a shekara kenan ta yi kokarin hado musu hukiya guda kenan dirhami 40 lafazin awaq jam'i ne na hukiya shine tace fa aini ne tace ya Aisha ki taimaka mu wanda wannan yana nuna mana halacci duk wanda wani nauyi ya hau kansa to ba laifi bane bai nemi cewa a taimaka masa kamar yanda anan ta nemi cewa Aisha ta taimaka mata dan haka wannan yana daga cikin wanda roko ya halatta gare su a cikin irin wannan yanayi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa roko baya halatta sai ga mutane uku wanda daga cikin su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da ya dau wani nauyi an gane ko kenan nauyin din ma kasancewar nauyin wani ne ya dauka kamar misali rigima ta hada wasu ka dau nauyin cewa zaka kashe wannan wuta kai zaka biya abin da yake karsu na bashi ko abin da ya shahi bashi ko na diya ko abin da ya kama da haka don haka ita anan ta zo ta ce fa'aini ne ta ce Aisha ki taimaka mu kuma wannan yana nuna mana yanda matan jiya suka shahara a wannan fage shine taimaka ma waɗanda suke mabukata kamar yanda Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi fuce akan wannan fage ma'ana na taimako kamar yanda mahaifinta Abu Bakar Allah ya kara masa yadda a cikin sahabbai zaka iya lissafa shi a sahu na farko ko kace shine lamba daya a wajen taimaka ma mabukata Hausawa suka ce barewa bata gudu dan tayyare rafi dan haka anan tazo tace Aisha ki taimaka mu fa qalat Aisha sai tace in ahabbu tace in har masu gidanki sun so sun yadda sun amince ana akudda halahu na lissafa musu na tisa musu wannan dirhan hukiya tara da suka dora miki wa yakuna wala'uki li wato alwalaicinki ya kasance nawa ne fa'altu Aisha tace yanzu take yanke zan lissafa kudin gaba ɗaya ki kai musu ni za a yi fa zahabat bariratu ila ahliha wanda wannan gaba tana nuna mana cewa idan ana bin ka bashi misali an yi wa'adi kamar misali duk lokaci kaza zaka bada kaza sai Allah ya taimake ka Allah ya hore maka kafin wadannan lokaci a lokaci ɗaya ka samu abin da zaka iya biya to kar kai jiran cewa sai an wannan kana iya jimin cewa gaba ɗaya ka bada kamar yanda anan shekaru kusan tara ne ba aka yi alƙawari tunda a kowace shekara dirhami 40 za ta haɗa musu hukiya guda wa Aisha tace in har sun so an aqudda halahum in tisa musu gaba ɗayan hukiya tar da suka dora miki wa yakuna wala'uki li alwalaicinki ya kasance nawa fa'altu Aisha tace yanzu zan aikata yanzu zan tisa kudin in baki ki kai fa zahabat bariratu ila ahliha a lokacin nan barira Allah ya yarda da ita sai ta koma gun masu gidanta fa qalat lahum tace da su kunji abinda Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗa in kun yadda kun amince gaba ɗaya za ta tisa wannan hukiya tara in zo muku da ita amma alwalaici nata ne fa abau alaiha ai sai suka ki suka ce ai su ba su yadda ba su kawai sai dai in alwalaici nasu ne Aisha in tana neman lada abun Allah ta nema game da yantarwar da za ta miki amma alwalaici namu ne in ta yarda to ai haka kamar yanda ya gabata a waccan riwaya fa ja'at min indihim a lokacin nan barira ta dawo daga gun masu gidanta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jadis Azza Allah sallallahu alaihi wasallam yana gefe a zaune a nan gidan Aisha Allah ya yarda da ita. Faqalat Barira ta faɗa ma Aisha inni aradtu zalika alaihim, tace ya Aisha na bujuro ma da masu gidana abinda kika faɗa. Fa abau sun ki sun nace illa an yakuna alwala'u lahum, sai dai idan alwalaici zai kasance nasu ne kawai za su yarda. Fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana gefe sai ya ji wannan al'amari da Barira take ambata ma Aisha matarsa. An gane ko manzon Allah yana gefe sai ya ji lokacin da ta dawo tana faɗa ma Aisha, kinji sun ce sai dai in alwalaici nasu ne kawai, in dai za ki ‘yantar da ni ki ‘yantar da ni, ki nemi lada abun Allah. Fa akhbarat Aishatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Aisha sai ta je ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari. Kafin Aisha ta ba shi labari, daman ya ji lokacin da ita Barira take faɗa ma Aisha, kuma Aisha ta je ta tabbatar masa ta faɗa masa. Kina a nan, idan mutum yana zaune yana sha'anin shi, aka zo aka yi wani zance, karka ce a aiwa da yana nan ya ji, ba ruwan shi me gama shi da zancen. Kina a nan, in kana so ka sa shi cikin zancen, je ka gaya mishi ko da ka tabbatar da cewa ya ji. Dan haka Aisha sai ta iske shi sai ta faɗa masa, ta ce ya Rasulullahi kaji abinda masu gidan Barira suka faɗa. Faqala, sai manzon Allah ya ce kuziha, karɓata, ma'ana ba su kuɗin. Washtardi lahumul wala'a, manzon Allah ya ce yi musu sharaɗin alwalaicin ce su je nasu ne. Fa innamal wala'u liman a'tam, manzon Allah ya ce ki san da cewa alwalaici wato na wanda ya ‘yantar da bawa ne, wannan shi ne asali, shi ne abin da yake cikin shari’a. Fa innamal wala'u liman a'tam, alwalaici manzon Allah ya ce na ga wanda ya ‘yantar da bawa. Manzon Allah ya zo da siga daga cikin Siyaqul Hasr, fa innamal wala'u liman a'tam, ki san da cewa kadai alwalaici na wanda ya ‘yantar da bawa ne. Fa fa'alat Aisha, Allah ya yarda da ita, sai ta tasa kuɗi ta ba Barira ta kai musu, kamar yadda manzon Allah ya ce mata kuziha sayarta. Thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil nas, bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya tsaya a cikin taron jama'a. Fahamidallaha, yayi godiya ga Ubangijinsa. Wa afna alaihi, ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi. Thumma qala, sanna manzon Allah sai ya ce ma balu rijalin yashtari'una shurudan laysat fi kitabillahi, manzon Allah ya ce me ya samu wasu mazaje, me ya samu wasu mutane suna sharadi sharda waɗanda ba sa cikin hukuncin Allah. Salo na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wa'azi shi mai wa'azi ba a buƙatar ya kama suna, domin babu wata fa’ida ƙarƙashin kama sunan mutum. In za ka yi wa’azi riga ba wuya za ka yi, duk wanda ya sa ta yi masa daidai. Kaga a nan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa’azin da ya yi takanas ya yi shi ne saboda wasu jama’a, su waɗannan masu gidan Barira. Amma a nan sai ya ce ma balu rijali, ya ce me ya sa wasu mutane yashtariduna suke yin sharadi shurudan sharadda laysat fi kitabillahi, sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah. Sai yace ma kana min shar'in laysa fi kitabillahi, manzon Allah yace duk sharadin da baya cikin hukuncin Allah fa huwa batil, manzon Allah yace faccin sharadi ne. Wa in kana mi'ata shar'in, ko da ya kai sharadi 100 ko sharadi 100 mutum ya, in dai baya cikin hukuncin Allah faccin sharadi ne. Nan da manzon Allah ya ce wa in kana mi'ata shartin, wannan da mubalaga ne, domin kai matuƙa ne, kar ka yi tsammanin cewa in ka dora a dari cewa wannan da ka dora kuma ya halatta. A'a, ko sharadi 1000 kai, in dai baya cikin hukuncin Allah ba ta ce sharadi ne. Misali, na sayar maka da gida na ce masa amma fa kar ka saida, ko na sayar maka da babur na ce amma kar ka hau, ko kuma kar ka yi kyauta da shi, ko kar ka yi sadaka da shi, wannan ba ta ce sharadi ne. Tunda abu ya riga ya zama mallakar ka, to kai ka san abin da za ka aikata da abin ka, wani bai isa bai zo ya maka wani sharadi a kan shi, wannan sharadi ne wanda yake batacce. shine sai ya ce wa in kana mi ata shartin koda ya kai sharadi 100 maza Allah sai ya ce qada'ullahi ahaq wato hukuncin Allah shine mafi cancanta game da biya wa shartullahi awsat kuma sharadin Allah awsat shine mafi kwari ko kace shine mafi amincewa an gane ku duk wani hukunci babu hukunci wanda ya cancanta abi a farko sama da hukuncin Allah shine yace qada'ullahi ahaq hukuncin Allah shine mafi cancanta game da biya sai yace wa shartullahi awsat wato sharadin Allah awsat wato shine mafi amincewa sai yace wa innamal wala'u liman aata yace ya ku jama'a ku san da cewa alwalaici wato na wanda ya yantar da bawa ne kina wannan sharadi na ku da kuka ma Aisha sharadi ne wanda yake na banza asawa suka ce kowa yayi zagi a kasuwa ya san da wanda yake kenan kaga wannan wa'azi da amazan Allah sallallahu alaihi wasallama da yi su waɗannan masu gidan barira sun san da su ake kenan wannan sharadi da suka ma Aisha sharadi ne wanda yake bataci to dan haka a takeice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana kamar da alwalaici akan yi sharadi amma a tabbata sharadin bai ci karo da hukuncin Allah subhanahu wataala in dai sharadi ya ci karo da hukuncin Allah subhanahu wataala to wannan sharadi ne batacce kwata kwata ba za a yi la'akari da shi ba babu ni idza shtara fa fil muzara'ati idza shi'tu akhrajtuk qala haddathana abu ahmad قال حدثنا محمد بن يحيى ابو غسان الكناني قال اخبرنا مالك عن نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما فدع اهل خيبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام عمر رضي الله عنه خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نكركم ما أضركم الله وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج إلى ماله هناك فأدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر رضي الله عنه على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر رضي الله عنه أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة فقال كان ذلك بزيلة من أبي القاسم فقال كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وأرودا من عقتاب وهبال وغير ذلك رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره واتوانا بابيني واندكي بياني غمد تشيوى إدام متنيي شرعي غمد مزارعة muzara'a ita ce mu'amala ta abin da ya shafi shayar da gona garka na baka ita ka kula da shayar da ita da tattara itacen har akai lokacin da itacen suka yi ƴaƴa idan aka yanke kenan zan dau iya kaso na kai ma na baka kasanka kamar yanda muka dandance to shine yace idza shi'tu akhrajtuka idan yayi sharadin yace masa to in na so zan fitar da kai ma'ana ita wannan muzara'a da muka kulla tsakaninmu da kai kenan duk lokacin da na so zan iya karbe gonata ka ba mutum gona je ka ka noma abinda aka samu na amfani za a kasa kashi uku ni mai gona na ɗau kashi biyu kai ka ɗau kashi ɗaya ko kuma kai da kai aiki ka ɗau kashi biyu ni na ɗau kashi ɗaya amma fa ka san da cewa ko yau naga dama zan karbe gona ta kenan wannan a mu'amala da muka kulla inje ni to yin wannan sharadi yana halatta a wajen muzara ka ce masa idza shi'tu akhrajtuka in naso kenan zan fitar da kai in karbe gona ta to shine anan malam yazo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lamma fada ahadu khaybara Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yayin da Yahudawan Khaybar wato suka gurguntar da Abdullahi dan Umar suka lahanta shi lafazin fada'a an ciro shi ne daga al-fada'u al-fada'u shine gurgunci da yake kasancewa a tsintsiyar hannu ko kuma a cikin kwabri misali tsakanin tafin hannu zuwa nan kenan idan mutum ya samu lauyewar gaba shine ake kira al-fada shi ko sababin haka su Yahudawan Khaybar kamar yadda Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin hadisin yake cewa lamma fada a ahlu Khaybar Abdullahi ibn Umar yayin da su Yahudawan Khaybar wato suka lahanta Abdullahi dan Umar a hannayensa kenan da kawahuwansa kenan suka gurguntar da shi kama Umaru khatiban wato Umar Allah ya kara masa yadda ya tsaya cikin jama'a yayin khutuba faqala sai ya fada a cikin khutubar sai ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amala yahuda khaybar ala amwalihim lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla mu'amala da yahudawan khaybar ala amwalihim akan gonakansu da aka ribace suka zamanto ganima ta musulmi saboda a shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu dauki wanda yake da yaki ya fatattake su yayin galaba akan su shi ko a kaida ta musulunci duk kasar da aka kai mata dauki na yaki aka yi galaba akan su matan su da ƴaƴansu sun zama bayi dukkan abin da suka tara na dukiya da gidajensu da gonakansu wannan duka sun zama ganima ta musulmi za a raba gaba ɗaya da gonakan da gidajen to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kyale su ya tabbatar da su gonakan manzon Allah sai kulla mu'amala ta muzara'a da su Yahudawan Khaybar cewa su ci gaba da noma gonakan abinda aka samu na amfani in an girbe kenan za su daure bi rabi za a kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai manzon Allah ya fada musu lokacin da za a kulla mu'amala yace nukirukum ma aqarrakumullah za mu tabbatar da ku iya abinda Allah ya tabbatar da ku kenan duk lokacin da muka so kenan za mu iya karbe gonakan mu ci wannan mu'amala mun dena sai yace wa inna Abdullahi ibn Umar lalle Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kharaja ila malihi kunaka ya fita zuwa gonar shi a can kenan wanda take Khaybar abinda ake nihi da mal anan gona ake ne an gane ko gona dukiya ce kamar yadda wani malami yake fada hiya la mal illa anna fiha madallata wa man sha'a qasaha wa man sha'a ba'aha kuma haka a cikin hadisin Abu Dalha yake cewa ya rasulullahi ka sani mafi soyuwar dukiya a gona a cikin duk abin da na mallaka ita ce gona ta wadda take bai ruha da haka yace kharaja ila malihi Abdullahi dan Umar wani lokaci ya fita zuwa gonar shi kunaka wadda take can Khaybar fa udiya alaihi min al-layl cikin dare sai aka masa ta'addanci fa fudiat yadahu wa rijlahu aka lahanta masa hannuwa da kawagwa su Yahudawan Khaybar cikin dare aka samu wasu suka hauro suka samu Abdullahi dan Umar kamar yadda yake cikin wata riwaya wato suka jeho shi daga saman daki waliyazi billahi hannayen shi suka samu wanda suka lauye hannayen da fitin kawahuwa wani daga cikin malamai al-Imam al-Khattab yake cewa ka annal yahuda saharu Abdullahi ibn Umar kace yahudawa sun sihirce shi ne don haka falata wati ya dago wa rijlahu hannayen da kawafuwan sai suka dawo saboda yahudawa sun shahara game da sihiri duk wani kokuwar sihiri da ka sani a hannun su take masihirta ne wadanda suke na karshe to tare da cewa abin da yafi kusa da wannan kin kenan da yace sun faudiya alaihi min al-layli an masa ta'addanci a cikin dare to wannan yana nuna cewa kamar yanda a wata riwaya akwai ihtimalin cewa wani duka ne suka mishi natsiya har ya kai kenan hannayen shi suka wannan kuma kamar yanda yake cikin wata riwaya kenan daga kan saman daki saman suru suka shego shi shi Abdullahi dan Umar to amma mutane ne suka zo masa shi bai san ba ko su wane to shi ne a lokacin nan Umar yake fada a cikin khulbar sai yace walaysa lana hunaka aduun ghayrahu a can Khaybar yace ba mu da wasu makiya in ban da su ban mu da wasu makiya in ban da Yahudawa Umar yace hum aduuna su ne makiyanmu wato hamatuna kuma su ne jama'ar da muke tuhuma game da wannan ta'addanci ba mu da wanda muke tuhuma in ba su ba Umar yace wa qadra aitu ijla'ahu yace ni iya abin da naga kawai ya dace mu kore su daga birnin Khaybar ma'ana mu watsa su su san inda dare ya musu idan aka ce al-ijla shine da karfin tsiya a rarrauta mutum a fitar da shi daga gidan shi da dukiyar shi gaba daya a kore shi kamar yana cin yace walaula an kataballahu alaihim al-jala'a la'adhabahum fi dunya to shine anan yace wa qad ra'aytu ijla'ahum yace ayya abinda naga ya dace yace shine mu kore su mu fitar da su falamma ajma'a umar ala zalik a lokacin da umar Allah ya kara masa yadda wato yayi niyyar fitar da yahudawa daga birnin Khaybar gaba ɗayan su atahu ahadu bani abul huqaiq ɗaya daga cikin ƴaƴan abul huqaiq sai ya zo masa shine sarkin su kenan sarkin yahudawan Khaybar shugaban su wanda akwai ibnu abul huqaiq wanda shine mijin safiya an gane ko wanda aka kashe shi a yakin Khaybar safiya ta zamanto ganima ta yaki ta fada a rabon wani sahabi manzon Allah ya canza masa shi ya karba dan uwan shi wannan kin ne wanda yake sarkin ba shi ne yace atahu ahadu bani abul huqaiq ɗaya daga cikin ƴaƴan abul huqaiq shi ne sarkin yahudawa sai ya zo ma manzon Allah wannan Umar Allah ya kara masa yadda fa qala sai yace ya amiral mu'minin yace ya kai sarkin mu'minai a tukhrijuna yanzu fitar da mu zaka yi daga birninmu na Khaybar wa qad aqarrana muhammadun sallallahu alaihi wa sallam alhadi muhammad ya tabbatar da mu a garinmu wa amalana ala al-amwal kuma ya kulla mu'amala da mu akan gonakan cewa mu ci gaba da nomawa abinda aka samu na amfani mu daurabi wa sharada zalika lana kuma ya mana sharadin haka fa qala umar sai ya ce masa a gwananta anni nasitu qaular rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai ibnu abul huqaiq ka manta wai zato kake cewa na manta fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kai a lokacin da muka mamaye ku zato kake na mance abinda manzon Allah ya fada gare ka yace kaifa bika idza ukhrijta min khaybara yace yaya zaka yi lokacin da aka fitar da kai daga birnin Khaybar ta adubika kalu suka lailatan ba da laila taguwarka mai gaggawa ko kuma kace mai dogayen kawahuwa ita ce ake kira da kalus wato tana gudu da kai dare bayan dare kana neman matsira ina zaka yace kana zaton cewa na manta abinda manzon Allah ya fada gare ka fa qala sai yace ma Umar kana zalika huzainata min abul qasim yace kai ai wannan wurgi ne abul qasim yake ka ji farashin kunya wai cewa wai ai wannan fada wai manzon Allah wai wurgi ne yake lafazin huzaila tasyir ne na hazl idan aka ce al hazl shine wurgi kenan in aka ce hazla kenan kishiya ne na al jadd idan aka ce al jadd kenan abu wanda yake da gaske in aka ce al hazl wurgi shine yace wato kana zalika huzainatan min abul qasim wan dan wurgi ne ai daga abul qasim fa qala sai Umar yace masa kazabta ya adu wallahi yace ya makiyin Allah ƙarya kake yace wallahi ƙarya kake manzon Allah ba wurgi bane da gaske ne ya faɗa labari ne ya bamu game da abin da zai wakana. Kaga wannan a lokacin da aka kulla ita wannan mu'amala, bazan Allah ya ce to zamu tabbatar da ku ku ci gaba da noma waɗannan gonakai, na gare ku rabin abin da aka samu na ƴaƴan itacen, amma zamu tabbatar da ku iyayen da muka so. Ya inda Allah ya tabbatar da ku kenan, ko gobe muka so, manzo Allah ya ce zamu karbe gonakan mu. To a lokacin da manzo Allah yake faɗa ga sarkin nasu shi Ibn Abi Huqayq, manzo Allah ya ce masa kaifa bika, yaya zaka yi idza ukhrijta min Khaybar, yayin da aka fitar da kai daga birnin Khaybar, ta adu bika kalusuka, taguwarka mai gaggawa na gudu da kai lailatan ba'a da daida, dare bayan wani dare kana neman inda zaka je ka tsira, kana neman mafaka, yaya wai lamarinka zai kasance? Shi da Umar ya ce wai kana zaton na manta wannan faɗa da manzon Allah ya yi? Sai ya ce masa kana zalika Huzailata min Abi al-Qasim, ai wargi ne na Abi al-Qasim, wasa ne yake mana. Fa qala, sai Umar ya ce kazabta ya adu wallahi, ya ce makiya makiyin Allah ƙarya kake. Fa ajlahum Umar, Umar gaba ɗayansu ya fitar da su daga birnin Khaybar, wanda wannan shine sababi ɗaya daga cikin sababba uku na tarwatsa su daga birnin Khaybar aka fitar da su. Wanda daman akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, manzon Allah yake faɗa yake cewa la yajtami'u bi jaziratil arabi dinani, manzon Allah yace addini biyu ba za su haɗu ba wato anan cikin jaziratul arab. A wata riwaya manzon Allah yake cewa in har Allah ya bani lafiya, lokacin da manzon Allah yana cikin rashin lafiya, yace lalle ne, yace ba zan bar ba wato wani arni a cikin jaziratul arab, manzon Allah yace gaba ɗaya sai na fitar da su, wani addini, addini biyu ba su haɗuwa a cikin jaziratul arab. In aka ce jaziratul arab shine Makka da Madina da Taif da duk abin da yake yankin wannan gaba ɗaya, manzon Allah yace ba zan bar ba addini biyu, addini biyu ba su haɗuwa a cikin jaziratul arab. Wannan shine sababi wanda yake na farko, dama manzon Allah ya faɗa ya yi niyyar ya fitar da su daga cikin yankin nan gaba ɗaya, to ya koma zuwa ga Ubangijinsa ba tare da ya zartar da wannan abu ba. Haka Abubakar Allah ya ƙara masa yadda, lokacin da ya zamanto khalifa al'amura suka tunkaro shi waɗanda suke masu wahala, kuma duka khalifancin Abubakar shekaru biyu da wata shida ne, bai samu ba ya zartar da wannan. Kenan sai lokacin Umar, Allah ya ƙara masa yadda. Haka kuma kasancewar sababi na uku shine lokacin da aka samu cewa jama'a barwai sun yawaita a hannun musulmi, an samu bayi da dama waɗanda suke suna iya ɗaukan ɗawainiyar dukkan wasu aikace-aikace na musulmi. To a lokacin nan Umar sai ya fitar da su, yasa saboda ga mutane na gida waɗanda za su yi aiki, to yaya za a yi mu'amala da waɗannan mutane? To waɗannan su ne sababba uku da wannan ta'addanci da suka yi ga Abdullahi ɗan Umar, da wannan faɗa ta manzon Allah cewa addini biyu ba za su haɗu a cikin jaziratul arab, da kasancewar an samu ma'aikata bayi da yawa a hannun musulmi waɗanda za su iya ɗaukar nauyin wannan aiki. Umar gaba ɗaya sai ya fitar da su, shine ya ce ajilahum, fa ajilahum Umar, Umar ya fantsa masu kenan ya fitar da su. Wa a'adahum qimata ma kana lahum min as-samar, Umar ya ba su kimar abin da yake nasu na ƴaƴan itacen, malan ya ba su dukiya kuɗaɗe kenan, wa iblan da raƙuma, wa urudan wato da kadara haja min aqtabin wato sirada, wa hibalin da igwai wa gairu zalika, duk wani abu wanda yake na dukiya Umar ya tattara ya ba su kimar kenan abin da suka cancanta a ba su na ƴaƴan itacen wannan dabila. Wannan yana nuna mana adalci na shugabannin musulunci. Kaga duk kiyayyar da take tsakaninmu da su, Umar bai hana su haƙƙinsu, sai dai ya ba su iya abin da yake haƙƙinsu. Kuma abin da yasa Umar bai nemi kisasi ba, saboda kasancewar ba a san ba waɗanda suka yi ta'addanci. Kina dan haka yace ku ne makiyanmu, kuma ku ne wanda muke tuhuma. A lokacin nan Umar, Allah ya ƙara masa yadda, ya fusata kenan a sababin wannan abu da suka yi na ta'addanci, kuma daman ga dalilai guda biyu gaba ɗayan su. Umar, Allah ya ƙara masa yadda, wato ya kore su. Don haka dai a takaice malam ya zo mana da wannan hadisi domin ya nuna mana in kun yi kulla mu'amala ta muzara'a ko abin da ya kama da haka, to za ka iya faɗa ma mutum idza shi'tu akhrajtuka, ka ɗauki mutum aiki kamar shi bai ka ce to fa ko gobe naga dama wannan aiki zan iya tsida kana dan wani wanda ya dace kenan dan karkace na dauke ka shikenan ba na hudda ka ba na dauke ka amma ko gobe naga dama na dauke ka duk lokaci kaza zan baka albashi na kaza amma ko gobe naga dama ina iya canza ka shine annan malam kenan yace idza shtarada fil muzara'a kenan wa qala idza shi'tu akhrajtuka inna su zan fitar da kai kenan wannan sharadi ne wanda yake ya halatta game da haka shine ma da yake cewa Hammad ibn Salama ya rawaito daga Ubaydillah ibn Umar ahasibuhu ina zaten shi kuma ya rawaito ne daga Nafi shi kuma daga Ibn Umar shi kuma daga Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace iktasarahu wato ya dan takaita hadisi ne nan insha Allah bai kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.